Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kuma kilohertz 1,530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye ta shoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niyyar muryar arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Ana kuma iya kama mu a Alpha Radio da ke birnin Kumasi a kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu saurari, assalamu alaikum. Alheri Grace Abdi ce tare da Sarfilu Hashim Gumel muke farin cikin gabatar da shirin namu na yau Talata 20 ga watan Nuwamba. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi, ga kanin labarai.
To, sanatocin jam'iyyar Democrat uku sun shigar da ƙara kotu domin dakatar da naɗin muƙaddashin Attorney General Matthew Whitaker da shugaban Amurka Donald Trump ya yi. Haka kuma fadar shugaban Amurka ta White House ta mayarwa da ɗan wato wakilin gidan talabijin na CNN Jim Acosta izinin ɗaukar labarai a fadar. Sai kuma mutane da ke da nakasa a ƙasar Kamaru suna zanga-zanga kan rikicin da ake ci gaba da samu a yankin masu amfani da harshen Ingilishi.
Kanan labaran kenan. Hukumomi a jihar Bauchi, Najeriya sun ce rikicin da ya barke a wani bikin cika shekara da ya janyo asarar rayuka ba shi da alaka da addini ko kabilanci.
Wannan rikici bai da alaka da addini ko kabilanci, rikici ne na matasa.
Muna kuma da rahoto kan wani taron harkokin tsaro da kasashe 40 ke halatta a Najeriya da kuma rahoto kan sakamakon zaben shugabannin babbar jam'iyyar hamayya ta kasar Ghana NDC. Sai kuma shirin tsaka mai wuya na Aliyu Mustapha Sokoto, amma kafin waɗannan duka ga halin da duniyar ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfilu Hashim Gumel. Sanatocin jam'iyyar Democrat uku sun shigar da ƙara kotu domin dakatar da naɗin muƙaddashin Attorney General Matthew Whitaker da shugaban Amurka Donald Trump ya yi, suna da'awar cewa ya naɗa shi ne kawai domin ya kawo ƙarshen binciken da ake yi na alaƙar kwamitin kamfen ɗin Trump ɗin da ƙasar Rasha. Sanata Richard Blumenthal daga jihar Connecticut da Sanata Sheldon Whitehouse na jihar Rhode Island da kuma Sanata Mazi Hirono ta jihar Hawaii su ne suka shigar da ƙarar jiya Litinin a kotun tarayya da ke nan birnin Washington DC. Wannan ƙara dai ita ce ta hudu da ke kawo ƙalubale a naɗin da Trump ya yi wa Whitaker, biyo bayan sallamar da shi Trump ɗin ya yi wa babban Attorney General Jeff Sessions, wanda ya daɗe yana suka kan tsame kansa da yi daga binciken kwamitin musamman na Robert Mueller ke jagoranta. Fadar shugaban Amurka ta White House ta mayarwa ɗan jaridar gidan talabijin na CNN Jim Acosta izinin ɗaukar labarai a fadar. Tana mai gargaɗinsa da cewa zai iya sake rasawa idan har ya ƙi bin umarnin ɗaukar labarai a fadar. White House dai ta janye izinin Acosta ne bayan wata sa'insa da ya yi shugaban ƙasa Donald Trump a lokacin wani taron manema labarai makonni biyu da suka gabata. CNN dai ta ce tun farko fadar White House ta amince ta mayarwa wakilinta izininsa, to za ta janye ƙara da ta kai gwamnatin Trump. Tun farko dai Acosta ya ƙi miƙa microphone bayan da ya riga ya yi tambayarsa. Yana ƙoƙarin sake yin wata tambaya. A nan ne aka zargi Acosta da ture hannun wata ma'aikaciya da ta yi yunƙurin karɓar microphone daga hannunsa, zargin da shi Acosta ya musanta. Mutanen da ke da nakasa a ƙasar Kamaru suna zanga-zanga kan rikicin da ake ci gaba da samu a yankin masu amfani da harshen Ingilishi bayan arangama tsakanin jami'an tsaron gwamnati da 'yan bindigar 'yan awari da ya yi sanadin mutuwar nakasassu masu yawa. Wasu mutanen da rikicin ya bi ta kansu yanzu haka an mayar da su nakasassu. Zanga-zangar da suka fara jiya Litinin a faɗin ƙasar Kamaru na zuwa ne bayan wani faɗa da ya kauri a ƙarshen mako wanda ya sanadiyar rayukan 'yan bindiga 25, haka kuma an kashe wasu sojoji. Martin Ndede, mai shekaru 54, na ɗaya daga cikin ɗaruruwan masu ɗauke da nakasa da suka fito zanga-zanga kusa da ma'aikatar tsaro jiya Litinin. Ndede, wanda ya kwashe shekaru 35, yana fama da larurar rashin ji. Ya je yankin masu amfani da Ingilishi domin koyar da ilimin falsafa a arewa maso yammacin garin Kom a watan Satumba shekara ta 2018. Ko wata guda bai kai ba a makarantar, 'yan bindiga suka kai musu hari suka kone makarantar saboda basu bi umarnin rufe makarantar ba.
idan kike ji patriot ne pas faire ce qui sont en paix mais c'est inadmissible ça c'est inadmissible c'est bandi
nan dan da yace yana daga cikin mutanen da suka fuskanci ta'addancin ƴan bindiga a yankin masu amfani da ingilishi na Kamaru yace ya je ne domin koyar da yara a yankin saboda masu kishin ƙasa na gaskiya da iyaye ba za su taba yarda ba da abin da zai kawo cikas ga ilimin yaran su koda kuwa kasashen da ake yaki akwai kariya da ake baiwa yara don samu damar ci gaba da neman ilimin su Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A karan farko sarkin Saudiya Salman ya bude baki yayin magana game da kisan gillar da aka yi wa marubucin nan na jarida Washington Post Jamal Khashoggi. A jawabinsa na shekara-shekara sarki Salman ya yaba hukumomin shari'a na kasar ta Saudiya mako ɗaya bayan da suka wanke rima Muhammad bin Salman wanda mutane da dama a faɗin duniya ke zargin sa da cewa shi ya bada umarnin kisan. Sai dai a jawabin nasa sarki Salman bai ambaci batun zargin da ake yi wa riman ba. An gina masarautar Saudiya ne kan tafarkin addinin musulunci da suka hada da shari'a da daidaito kuma muna yaba kokarin hukumomin shari'a a cewar sarki Salman lokacin da yake jawabin sa. A makon da ya gabata ne wani babban lauyan Saudiya ya wanke rima bin Salman daga zargin kisan da aka yi masa ya kuma yi kira ga hukuncin kisa ga wasu mutane biyar ya kuma sanar da tuhumar mutane 11. Daga ƙarshe jiya Litinin kamfanin Nissan na ƙasar Japan ya sanar da cewa jami'an tsaro sun kama shugaban kamfanin Carlos Ghosn kuma za a sallame shi daga mukaminsa saboda an same shi da laifin almundahara. Kamfanin Nissan dai na ɗaya daga cikin manyan kamfanonin da ke kera motoci a duniya. Ya ce shekaru masu yawa Ghosn yana sha bayar da rahoton ƙarya kan kuɗaɗen da ake biyansa kuma wani binciken cikin gida da aka yi ya gano cewa yana amfani da kaddarorin kamfanin domin amfanin kansa. Jiya Litinin ne kafafen labaran ƙasar Japan suka fitar da rahoton da ke cewa masu bincike a Tokyo sun yi wa Ghosn tambayoyi suna zargin sa da kin bayyana miliyoyin dalolin da yake samu. Nissan ya ce biyo bayan wata fallasa da wani yayi ya gudanar da bincike kan Ghosn da mataimakinsa Craig Kelly ya kuma mika sakamakon binciken ga jami'an tsaro. Kamfanin ya ce baki ɗaya mutanen biyu an kama su.
Ga gaida ta filo Hashim Gumel da karanto labarai. Toma da labarin bude taskar hotunan namu a jihar Bauchi Najeriya inda wani rikici da ya kauri tsakanin matasa wajen bikin cika shekara ya janyo asarar rayuka. A cikin hirarsa da wakilin mu Abdul Wahab Muhammad kakakin hukumar ƴan sanda na jihar DSP Kamal Datti ya ce an shawo kan lamarin.
Za a samu ingantaccen zaman lafiya a wannan wata yalwa inda abin ya faru sakamakon shiga tsakani da ƴan sanda suke da shawarar jami'an tsaro.
Kun iya gano musabbabin abin da ya tada wannan rikici?
Zuwa yanzu abin da bincike nuna mana shine akwai wani matashi da ya haɗa bikin ranar haihuwa wato balde sakamakon haka ne kuma faɗa ya kaure tsakanin matasan da suke a can da suke halarta wannan balde party wanda shi ne ya yi sanadiyar da ya kawo wannan rikici.
Ina batun da ake cewa akan ƴan mata ne wannan samarukan da suke wannan biki na tuna ranar haihuwan ɗaya daga cikinsu ya faru?
Ito, ka san kamar da na gaya ma bikin ranar haihuwa ne so abu ne ba za ka iya cewa ka raba shi da samun halartar mata ba zuwa irin wannan wurare. Amma dai abin da zan iya cewa game da masadadin abin shi ne da abin da ya kawo shi kuma muna bincike a kai.
Kaman akwai batun mutuwa ma da aka ce an samu, kaman mutane nawa ne suka rasa rayukansu?
Mutum uku su rasu yayin wannan rikici, mutane takwas sun samu rauni.
Kun iya kama wasu haka kuna bincike?
Mun kama mutum 76 zuwa yanzu kuma muna ci gaba da bincike wanda kuma namba din zai iya karuwa daga 76 sakamakon bincike.
Akwai batun kone-konen gidaje ma da aka yi?
An kona gida biyu, an kona mota daya.
Kenan wannan rikici za ku ce na matasa ne bai da batun addini ko kuma kabilanci a kai?
Shi wannan rikici gaskiya bai da alaka da addini ko kabilanci, rikici ne na matasa wanda kaga aka fara shi daga birthday wanda idan ka bincika za ka samu cewa shi wannan bikin ba zai da ake zaka samu cewa ya samu halattar kowane bangare na addini a rake na akwai alamar kenan ke cewa alaka tsakanin su
zauna lafiya al'umma ta kasa ta kujiya zama lau lafiya shine cigaban
kakakin hukumar yan sanda na jihar Bauchi DSP Kamal Datti a hirarsu da wakilinmu Abdul Wahab Muhammad. To har yanzu kan harkokin tsaro shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bude wani taron kwanaki uku na sojojin sama Najeriya mai taken karfin yakin sama a yakin sunkuru. Ana gudanar da taron ne da ya samu halattar ƙwararru da shugabannin soji na sama da ƙasashe 40 a daidai lokacin da ƙasar ke fuskantar yaƙi da 'yan Boko Haram. Wakilin Umar Faruk Musa ya tambaye Air Commando Yusuf Anas mai ritaya ɗaya daga cikin mahalarta taron ko yana ganin irin waɗannan tarukan za su iya wani tasiri a ƙoƙarin murƙushe ƙungiyar Boko Haram da shawo kan ayyukan ta'addanci a Najeriya, sai ya bayyana cewa
kwarai da gaske idan mun duba cewa kasashen da aka gayyata su zo wannan taro kasashe ne wanda ko dai sun riga sun lakanci yadda za a tafiyar da horar da jami'ansu ko kuma su ma suna cikin wannan rikici kamar yadda Najeriya take ciki, saboda haka an zo a dan canja miyau domin a ƙara fahimtar juna, a ƙara gane wasu dabarun da za su taimaka ma kasashenmu musamman na nan Afirka maso yamma wanda muke fama da wannan rikici na Boko Haram. Domin in ka duba za ka ga duk kasashen da ke makwabtaka da Najeriya kamar su Kamaru da Chadi da Niger, jamhuriyar Niger, duk shugabannin mayakan jiragen sama su duk an gayyace su kuma sun hallara. To kaga za a ƙara tattaunawa domin a ga yadda za a ƙara ƙaimi wajen yadda za a yi yaƙi da wa'annan 'yan ƙungiyar Boko Haram.
Air Commando Yusuf Anas mai ritaya kenan, wani tsohon harshen sojojin sama na Najeriya, a tattauna da nai da shi a Abuja. Dr. Usman Muhammad mai fashin baki ne kan al'amuran yau da kullum a Najeriya, wanda ya samu halartar wannan taron, ya kuma min ƙarin haske dangane da abun da yake gani ƙalubale da kuma yadda za a warware wannan matsalar da sha'anin tsaro ke fuskanta a Najeriya.
Kasashen da suka zo na duniya babu shakka wasun su ma suna cikin irin wannan yaki da ta'addancin, wasun su kuma sun wuce wurin. So saboda haka an haɗa kai ne, ana neman a zo a zauna a sabanta al'amari, a nuna ta yaya za a kawo wani shimfiɗa wanda za a gane irin wannan yaki na sunkuru da yaki kuma na 'yan ta'adda da yanda za a ci galabansu. To shi babban hafsan sojan sama wato Air Marshal SB Abubakar ya yi magana ta ɓangaren su sojoji ne na yaki a sama wanda suka shigo suna karya lagon wato wa'innan 'yan ta'adda. Maganan haɗa kai ko ba haɗa kai ba, magana ne na muhawara wanda za a yi a cikin mahazauran muhawaran da ake ciki. To a cikin wannan duk za a zo a zanna da masana da manya-manyan hafsan sojojin wasu ƙasashe har da Saudi Arabia da sauransu da Jordan da Turkey da sauransu duk sun zo. To ta nan ne za a samu yanda mafita ta irin wannan tambaya da ka yi.
Dr. Usman Muhammad kenan mai sharhi kan al'amuran tsaro a tattauna da ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa, murar Amurka a Abuja, Najeriya.
La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah bagoni sai Allah.
Ta bari mu bude taskar hotunan namu a kasar Ghana, inda babbar jam'iyyar hamayya ta kasar NDC ta gudanar da zaben shugabanninta na kasa. Wakilinmu Ridwan Abbas na dauke da karin bayani.
A cikin jawabin sa na nasara, sabon zababban maga kujerar ya mika hannun kawance ga duk waɗanda sun kafafata da shi, sa'annan ya bukaci haɗin kansu yadda za su kwato mulki a shekara 2020. Bari in yi amfani da wannan dama in jinjina wa waɗanda sun kai takara da ni da irin kokari da sun kai. Wannan wani irin rukuni ne na 'yan takara da kowannen su ya kai, kuma mutane ne da nake ɗauka da muhimmanci cikin jam'iyyar nan. A dalilin haka ya ce yana jinjina musu, ya kiri kowane ɗayansu da sunansa da irin dangantarsa da su. Mr. Ofosu Ampofu ya jeranta tarin ayyuka da za su yi cikin makonni masu zuwa da sun ka haɗa da rangadin gode wa duk jihohi. Gabanin haka sai da ya rantsar da sabbin 'yan zartarwa da aka zaben. Sabon chairman ya kara da cewar a ƙarƙashin shugabancinsa za a yi tafiya ne a bisa tafarkin da'a.
Advice for the media
Ina jinjina wa 'yan jarida da sun ka kasance tare da mu duk tsawon lokacin nan. Haka kuma jam'iyyar NDC na son tabbatar muku cewar a ƙarƙashin shugabanci na za a samu kyakkyawar hulɗa da ku, yayin da za mu yi aiki kafaɗa zuwa babban zaɓen shekara ta 2020. Kimanin wakilai 9,000 duk faɗin ƙasar sun ka hallara nan Akra da zaɓen sabbin jami'an zartarwar da za su jagoranci jam'iyyar shekaru hudu masu zuwa. 'Yan takara 65 sun kafafata da juna neman matsayi daban-daban na jam'iyyar gabanin zaben shekara ta 2020. Musa Saidu yake tayar doki abokin karawarsa Koko Anya Donko da ƙuri'u 6,664. Mr. Joshua Kamba Hamidu aka zaba National Organizer, sai Mr. Sami Jamfi mai sadarwar jam'iyyar na ƙasa, sai kuma matsayin mai hurɗa na rukunin 'yan zango na ƙasa da Alhaji Mamman Muhammad Yalashi. A ƙarshe tsohon shugaban ƙasa John Dramani Mahama ya kulla tare da cewar da wanda ya yi nasara a zaɓen nan da wadda aka kayar a zaɓen, kowa mai nasara ne domin jam'iyyar NDC ta yi nasara. Ridwanullah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Zuwa gaishe ku duka, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda agogo ma'anar Washington ke cewa karfe 12:16 na asuba. Ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Ko jam'iyyar PDP ko jam'iyyar PDP da ta yi PDP da ba ta taɓa shirya zalunci irin wannan ba a tarihin siyasar duniya. Ba mu taɓa gani inda aka yaka ba. Ka sayan man da fom, ba a hana ni sayan fom ba, ba a dakatar da ni sayan fom ba, ba a dakatar da ni campaign ba. Kurin sai bayan na ci zaɓe an bani certificate ɗina, sai aka ce kuma wai akwai wani automatic ticket wanda yake sun yarjejeniya da shi Adam Oshumale. Ba a taɓa sai da fom da tsada ba a jam'iyya irin wannan karo.
Jama'a, muna fatan mun sami ku lafiya ƙalau a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. To, ga alamar shirin farko da muka fara a makon da ya gabata kan rigimar siyasar jihar Neja, kan batun ɗauki ɗora na zaɓen fitar da gwani da aka yi ya ratsa wasu manyan 'yan siyasa na wannan jiha.
Bayan da gidan rediyon nan na muryar Amurka ya fara watsa shirin tsaka mai wuya da ke ambatu tikitin alfarma da ake kira automatic ticket da uwar jam'iyyar APC a Abuja, aka ce ta baiwa wasu 'yan majalisun dokokin Najeriya da suka fito daga jihar Niger. Daya daga cikin dattawan jam'iyyar ta APC a jihar Niger, tsohon kwamishinan kimiyya da fasaha na jihar, Honorable Abubakar Kacha, ya ce kalaman da gwamnan jihar Niger fa ya yi a kan su Adam Oshumale rashin fahimtar abin da ya faru ne, kamar yadda ya yi ƙarin haske a wani taron manema labarai a kan wannan al'amari.
Naji mai girma gwamnan Niger State ya yi magana a VOA Hausa cewa ya yi magana da mai shugaban ƙasa Buhari a kan matsalan da ake da shi na primary election na senators na Niger State. Na biyu, shi Oshumale, na ji ya yi maganan shi cewa Oshumale ne ke kawo problem. To, ni zan gaya ma jama'a cewa yanda na fahimce magana lokacin da kafin a yi primary NWC na APC, National Working Committee, da shi President Buhari, da shi National Chairman, da Governor ne APC, da su chairmomin State Party na APC sun haɗu, an ce waɗanda sun kayi sun basu bi Senate President da ya yi camp ba, su senatorin a ba su automatic ticket. Kuma duka sun yarda, da Governor da shi party chairman sun ka dawo, ba su yi briefing, ba su gaya ma jama'a cewa ga abun da ke ciki ba.
To, shi ma dai dan majalisar wakilan Najeriya da ya fito daga jihar Niger, Honorable Chika Adamu, wanda shi ma har an riga ya da jita-jitar cewa yana cikin waɗanda suka samu tikitin alfarma na APC domin yin takara, ya ce baya ciki, kuma ma har ya gabatar da wani kudiri da zai taɓo taɓargazar zaben fidda gwani na APC a zauren majalisar wakilan Najeriya.
Da zai hana irin wannan lalatar a gaba a ƙasar nan, ke sa ka gana kawo wannan kudiri a majalisa ba don kaina ba. Kudirin na har automatic ticket, don automatic ticket ba to ka bane. Ni ba za ka ba automatic ticket karba ba wallahi. Haramun ne. Za ka bincika har magana automatic ticket da ƙin zaben da ba a yi ba. Ai, gwamnonin su ma sun yi, shi ma shugaban jam'iyya na ƙasashe saboda haka za mu bincike lalatan da aka yi ne a karan tsaye da aka yi mato kaucin a wannan zaben firamare da aka aike mu yi.
To a gaishe ka Mustapha. To duk da cewa hukumar zabe ta Najeriya tuni ta fara fitar da sunayen mutanen da za su tsaya takarar daban-daban na zabe mai zuwa in Allah ya kai mu shekarar 2019 a Najeriya, wannan ba wai yana nufin cewa mutanen da ke jin ba a yi musu daidai ba sun manta ko kuma sun yafi. Jihar Niger tana ɗaya daga cikin jihohin da ke da mutane da yawa da suke da korafe-korafe akan yadda headquarter jam'iyyar APC ta ƙasa ta yi ƙememe wajen tsaye da wasu 'yan takara da hana wasu cin zabensu ta halattacciyar hanya. Da da cewa su irin waɗannan mutane sun bi duk ƙa'idodin da aka tanada ciki har da kashe mankudan kuɗaɗe wajen sayen takardun shiga zaɓen wato forms. Ko shi ma kansa gwamnan jihar ta Niger Abubakar Sani Bello ya nuna cewa yana cikin mutanen da basu ji daɗin abin da madugun jam'iyyar ta ƙasa ta APC wato Adamu Shimoli da mashawartansa suka yi ba. Ga ma abin da gwamnan yake faɗa game da wannan lamari.
An yi abin da aka ga dama a Abuja ba sai na yi bayani a nan ba saboda duk kaina ina jin kunya wasu abubuwan da kai domin na gani da ido na. An yi abubuwa amma ina tabbatar muku shugaban ƙasa bai ji daɗi ba amma. Abin da ke ɗore min kai daga yanayin shugaban ƙasa ya yi magana a gyara ba a gyara ba an zo an ce to dole ana so a dawo da su na ce to daga baya ka za ka ce mutum ya zaɓi da cewa duk wanda ya ci a banshi ko ba za ku ba su duka ku ba su saboda haka mu a sanin mu an yi zaɓe duk da cewa iya daga mai na faɗa babu yanzu za a ce an samu zaɓe 100% amma dai an yi zaɓe wanda kuma da suka ci a ba su. Wanda suka yi musu alkawarin automatic ticket je sai za su ba su hakuri muna kan da wannan in baya nan ba mu mun tabbatar ga Allah kotu za ta ba su kansu.
To gwamnan jihar Niger kenan Abubakar Sani Bello game da batun dauke daura. To a wannan kashi na biyu na muhawarar cikin gida da wakilin namu a Chamina wato Mustapha Nasiru Batsari shirya mana tsakanin Aminu Musa Bobi mai baiwa gwamnati jihar Niger shawara akan batun harkokin yankunan ƙasa na hukumomi da Umar Muhammad Burgu ɗaya daga cikin 'yan jam'iyyar ta APC a can Niger. Za mu taɓa batutuwa da dama da ke da alaƙa da wannan takaddama ta automatic ticket da kuma wato tasirinsa akan damar da ita APC take da ita na kocin zaɓe mai zuwa a jihohin Najeriya daban-daban ko kuma ta sha ƙasa.
A je daga Abuja a zaɓi mutum a ce ya zo an ba shi automatic ticket shin idan an ba shi automatic ticket Adam Oshomole ya ba da automatic ticket shin shi ne zai ba da automatic ticket ga duk ɗan Najeriya ko ko duk ɗan zonsi ya zaɓi Dr. Sabi? Kaga ba shi zai bada ba.
Kaji hujjar shi kuna ganin za ku ci zaɓe a babban zaɓe tunda an ba shi musamman sanatocin nan an ba su wannan automatic ticket.
To irin nasu ra'ayin kenan. Amma mu irin namu ra'ayin mun ga abin da shugaban jam'iyya ya yi na ƙasa ya muna daidai. Domin aidun su suna rike da gwamnati ne a jihar Niger kuma su ba su ƙaunar mu dawo shi yasa ba su tsaya su muna adalci wurin wannan zaben fidda gwani ba saboda an ce dan jikakken dan jam'iyya mai katin jam'iyya kuma mai rijista daga na ɗaya zuwa na ɗari amma sai ka samu wani wuri an tara maka ɗimbin mutane an hana ku magoya bayan ku da naku agent din da muka kawo da su waɗannan shugabannin namu so kawo su zo wurin wannan zaɓe an kora su an tara mutane an haɗa layi an yi to tunda iya su abinda suka iya yi kenan anan to mu ma za mu koma can inda shugaban jam'iyya yake mu haɗi da su waɗanda aka turo daga ƙasa sun ga irin abinda aka yi ba a muna adalci ba kuma aka duba aka gani shi yasa aka dauki wannan tikiti aka ba mu kuma Allah ya da zamu haɗe da su a babban zabe
yanzu kana ga za ku ci zaben nan
ba
PDP ba za ta yi muku sababi ba
a PDP wannan kuma ina PDP ina ba labarin ta in Allah ya da ba za ta yi sababi ba za mu sake da wannan rigima namu ne cikin gida kuma Allah ya da za a shirya ta
yanzu ku za ku hakura koko wani mataki za ku dauka tunda dai yanzu ba a baku ba
a san ba za mu hankura ba a matsayina ni da ba nan yi karatun lauya ba nike ganin Adam Shimala ya saba ma doka wanda yake bai yi shi a jahan shi ba ma kusan abubuwan ya faru ne a arewacin Najeriya wanda yake in ka duba a jahan shi zaben da aka yi an tsaya in zabe na fidda gani kuma an ba wa inda suka ci zabe sannan rashin adalci da Adam Shimala da uwar jam'iyya na ƙasa ta yi shine a jahan Neja muna da mazabu guda uku ne zone A zone B zone C wani hujja ne koko shi abokin magana na zai iya ga mana hujja ko dalili da shi dan takarar sanata meci nozon A menene dalilin da yasa ba a bashi automatic ticket ba
kana ne sanatan dake kai
sanatan dake kai kaga ma'ana an shirye zalunci wanda yake zalunci nan ba za a yi nasara akan shi ba za mu ci gaba da yaki sai mun cimma nasara ba za a kai wajen zabe ba za a ba duk wanda ya ci zaben fidda gwani kujerin shi
kuna ne yanzu ku kai wajen jam'iyyar ta kasa kotu ne
eh to yanzu muna duban me yiwuwan abin da zai yi muna wanda mun dauki mataki na harko mun dauki na biyu muna kai ga na uku
na harkon menene ku kai da na biyu
eh na harko mun tattara sakamakon mu tun daga mazaba na ward zuwa local government yanda muka tana sakamakon mu muka kai ga uwa ma'ana constituency din mu headquarter namu na zone muka tattara zabe muka kawo a nan jahar Neja headquarter da sunayen waɗanda suka ci zabe kuma duka an ba mu certificate a jahar Neja na cewa mu muka ci zabe da yawan kura'a kaza mun kada wani akan kura'a kaza Dr. Sabi da ya hito a yanki na shi yazo na uku ba ma na biyu ba kaga kenan babu hujja babu dalili da zai je sai ya duba ya gani ah menene dalilin da yasa aka shi da yake kan mulki bai zo na ɗaya ba bai zo na biyu ba sai ya zo na uku kuma sannan a bashi automatic ticket a ce dole sai talakan zonsi ya zabe shi a zabe na gaba wanda yake ba zai yi ba ga talakan zonsi lokaci ya riga an wuce wurin kai ya waye ko jam'iyyar PDP ko jam'iyyar PDP da ta yi PDP da ba ta taba shirye zalunci irin wannan ba a siyasan duniya a tarihin siyasan duniya ba mu taba gani inda aka yaka ba saboda bai yiwa ka tanadi ƴaƴanka ka ce ka ba su dama kowa ya je ya nemi jama'a ka sayan man da form kila miliyan ɗaya zuwa biyu na je na sayan form ba ana ni sayan form ba ba a dakatar da ni sayan form ba ba a dakatar da ni campaign ba kurin sai bayan na ci zaɓe an bani certificate ɗina wanda yake a zonsi makaman bargu ma'ana kwamishinan ƙaramin hukuma wanda ke wakiltan kwamishina na ƙananan hukumomi shine ya ci zaɓen fidda gwani sai abun mamaki bayan an bashi certificate ɗin shi da sakamakon shi sai aka ce kuma wai akwai wani automatic ticket wanda yake sun yarjejeniya da shi Adam Oshumale
to amma yanzu Umar Bargu me zaka ce game da batun cewa shi wanda kuke goyon baya misali Sanata Aliyu Sabi Abdullahi na uku ma yazo a wannan zaben
eh to yanda suke fadi kenan a to ba dole su ce mun zo na uku ba tunda wakilan mu ba su bari mun zauna a wurin ba koran mu suka yi an tada hankali an yi abu sun cika abinda suka ga dama suka cika to dole ne su ce mun zo na uku mu mun zo na uku ko ba mun zo na uku ba muna da korafe-korafen da muka tattara da wakilan mu suka tattara da muka kai mu uwar jama'iyya shi yasa kuma ita ta muna adalci
to kai kaji ya ce su a musu adalci
a ba musu ba muna mu su suke ganin a musu adalci amma babu adalci ga mutumin da ya sai da kayan gonan shi yake ganin Buhari ya tanadi matalaka adalci sai a zo a shirya zaluncin da jam'iyya a duniya ba ta taba yin shi ba
to a gaishe ku malamai to bari mu tsaya nan sai Allah ya kai mu rana wa taya mu dawo mu ci gaba inda zamu gwada abin da ke faruwa a jihar ta Neja da abubuwan da suka faru ko suke faruwa a jihar Kaduna game da lamarin su Shehu Sani sannan shin waɗanda ba su ji daɗi abin da ya faru ba za su ci gaba da zama a ta jam'iyyar ta APC din ne ko kuma ƙaura za su yi kuma ma me yasa sau da yawa akan sami rashin jituwa ne tsakanin gwamnonin jihohi da 'yan majalisun tarayya da ke Abuja masu wakiltar jihohin da su gwamnonin suke mulki yanzu muna godiya ga su baƙin namu Aminu Musa Bobi da kuma Umar Mamman Bargu da kuma musamman shi wakilin namu Mustapha Nasiru ba tare da ya shirya muhawara daga can Mina a madadin su duka ni ne Ali Mustapha Sokoto a nan Washington mun ba ku lafiya.
To a gaida malamai kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
To a takaice sanatocin jam'iyyar Democrat uku sun shigar da ƙara kotu domin dakatar da naɗin muƙaddashin Anthony General Matthew Whitaker da shugaban Amurka Donald Trump ya yi suna da awar cewa ya naɗa shi ne kawai domin ya kawo ƙarshen binciken da ake na alaƙar kwamitin kamfen ɗin Trump da ƙasar Rasha. Fadar shugaban Amurka ta White House ta mayarwa ɗan jaridar gidan talabijin na CNN Jim Acosta izinin ɗaukar labarai a fadar tana mai gargaɗinsa da cewa zai iya sake rasawa idan har ya ƙibin umarnin ɗaukar labarai a fadar. White House dai ta janye izinin Acosta ne bayan wata sa'insa da ya yi da shugaban ƙasa Donald Trump a lokacin wani taron manema labarai makonni biyu da suka gabata. Mutanen da ke da nakasa a kasar Kamaru suna zanga-zanga kan rikicin da ake ci gaba da samu a yankin masu amfani da harshen Ingilishi.
To a gaishe ka da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin baki daya. Nan da sa'a 1 da rabi za mu shigo da shirin na hantsi a madadin kowa da kowa alheri ke muku fata alheri.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.